Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke cin matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA da har ila yau ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil kuma kamar yadda muka bayyana da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani. Sai Sambo Jibrin Samboja da Adamawa Nura Muktar Kanya Habibu Isa Kabiru Idris Ibrahim Ezzi Kuswa Yao Yakubu Yobe Adamu Ibrahim Nyanya Adamu Giyade Ana Sani Kafinta da Yasira Yusuf matasan maza da mata na ci gaba da duba bakin zaren warware kalubalen tsaro.
Na Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa yau ga mu cikin shiri na zauren matasa
mu ma mu dinga duba kanmu mu dinga kallon kanmu mu ma kanmu masu laifi ne tari tari ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa namu Najeriya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i jaza'i da muke ciki a wannan kasa namu Najeriya assalamu alaikum
wa shirya ina ga ko daga kanki ne ma zamu daga kanki ya kamata mu rufe ko ina ga kamar mun gama
to ni ne kamar yanda dan uwa yace shugabannin nan duk abin da suka shuka za su girba ai ba a duniya za su girba ba saboda suna da karfin fada aji sai sun je can za su tantance Allah ya shirye su da mu gaba
ah naga dadami na daga nu kuma
ina da magana to abun da yake faruwa kasa magana nake sun fada abun da ya shafi diga abun da ya shafi rashin tsaro da kuma poverty talauci wannan abun ne a wajena deliberately da gangan ne suka kirkiro shi aka kama na rashin aikin yi da talauci da kuma rashin tsaro don ya kasance mu talaka ya kasance ba mu da sai don me don an yi amfani da wannan ne don a gurgunta mu don su samu biyan bukatun su shi yasa suka kirkiro da wannan abubuwa guda biyun na talauci da kuma rashin tsaro kuma kar su manta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace mami rajuli yasarihi Allahu ra'iyatan yamutu yamutu ko gashin an ra'iyati illa haram Allahu alaihi janna yace ba wani mutum da Allah zai ba shugabanci ya shugabantar da shi har ranar mutuwan shi yazo mutuwa bai daina ha intern wanda yake shugabanta ba ya dauki kudin tallafi mai yasa aljihun shi ya dauki kudin 37 billion naira wanda aka buy our renovation national assembly azo a gana shi assembly tana yoyo har yau ba ai wannan maganan ba kuma har yau ba wata committee da aka kafa a bincika taya 37 billion naira nan suka yi na renovation in national assembly kuma da kuma wanda za su dauki kudin kasafin na tsaro su yesu su doka su sa a cikin aljihun su su yi shiru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ranan mutuwan su har suka zo mutuwa ba su daina ha intern waɗanda suke zalunta ba to illa haram Allahu alaihi aljanna wata riwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yace wallahi har kanshin aljanna ma ba za su ji ta ba kuma kar su manta hadisi na Aisha tace taji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada fi baiti haza a cikin daki nana a cikin dakin ta kawo wannan hadisi ya daga hannu yana ce Allahumma man wulliya fi amri ummati shay'an fa shaqqa bihim fashfaq bihi sai ce man wulliya fi amri ummati shay'an farfaqa bihi farfaq bihi yace ya Allah duk wanda ka ba shugabanci a cikin umma nana ya tsananta musu ya Allah ka gaggauta tsananta mishi tun anan rayuwar shi na duniya dalilin da yasa wannan addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake kama su ya kasance mutai ya shekara 8 yana gwamna ya kai shekara 8 yana minister da sauransu ya dawo Allah sarki wannan addu'an shine yake kama su yanzu kuma yace duk wanda ka ba shugabanci cikin umma nana ya tausaya musu ya Allah ka gaggauta tausaya mishi tun anan rayuwar su na duniya to kar su manta wallahi addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu mustajaba ne kuma Allah ya karbi addu'an ne kuma in har ba su daina ba kuma gwamnati ta san waɗanda asali ne suke ɗaukar makamai nan suke safarar makamai da miyagun ƙwayoyi ake kashe al'umman nan wallahi an sani DSS so nawa suke ba da intelligence report har yau ba ta ɗaukar wannan report akai amfani da shi ba
don me yasa ba za a hukunta wa'annan mutanen ba?
Da sai shehu malami ne ba sani ba. Buhari shi ma na ka daga hannu.
Eh, wato kiran nan ya a ƙarshe ga ƴan uwa na matasa ne. Ganin mun shigo sabuwar shekarar da ƙasar mu Najeriya za ta shiga, ƴan siyasa za su shiga harkar zaɓe ga dangada. To ina kira ga ƴan uwa na matasa wanda kowanne mataki mu ne muke cutuwa. Dan na ga waɗansu ƴan siyasa sun fara kiraye-kiraye wai shekarar sulhu. Bayan an gama wasa da jininmu a kan titi, an gama kashe mana ƴan uwanmu gaba ɗaya, sannan sabida wasu muradunsu. Yanzu kuma ta zo ta juya, sun hango ƴansu muradun nan, suna so su bi su, suke ƙare mana wasa da hankali. To ina kira ga ƴan uwana matasa, mu san abin da muke yi. Mu tabbatar da cewa waɗannan shugabanni da muke bi suke yawo da hankalinmu. Wallahi duk abin da suke riƙewa a Najeriya ba abin da ƴan uwanmu matasa ba za su iya riƙewa ba. Mu komo mu yi karatun tarihi, mu rufa wa ƴan uwanmu matasa baya, in dai muna so mu ga ƙasar nan tamu ta samu lafiya da nasara a cikin shugabanci, wallahi sai waɗannan tsofaffin sun koma gefe. Mutukar muka ce wai su za mu dinga bi, wallahi tallahi ba abin da za su yi inda mu in ba su dinga wasa da jininmu akan kwalta ba.
Wari Nusa kuma da ai ana kai ka manta maganar da tsohon zuma kan yi magani ne shi yasa. Da mu bura kwataskun kai ma ka shigo wannan zauren. Ko kana da watakila abin cewa ne don muna neman mu karkare mu rufe shi kuma wani lokacin.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wato farkon wannan abin, duk wannan maganar a ce kaza a ce kaza a ce kaza lehu mune. Lokacin da aka zo 2015, muna addu'ar cewa Allah Ubangiji ya kawo Buhari shi ne mafita. Abin da muka ringa kenan, muka manta da Allah, in ya zo shi zai fidda mu. Sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi, in ya bashi din sai shi din kuma ya mana. Aka zo kuma Allah ne. To amma abin takeici da bakin ciki shi ne, Buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da yayin mulkin sa na farko. Aka zo tun daga 2003 da yazo yake neman takara, har Allah ya zo 2015 dan kawar da PDP saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi, mai aka kawo shugaban kasa. Amma babu yanda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba, wannan ba zai taba yiwa ba. To matasa ya zama dole su tashi su tsaya, mu matasa mu karbi incin mu, ko da karfi ko da tsiya ko da tsiya tsiya. Dan ba daidai bane gaskiya ne, wannan su mutunta
a fito ai wannan zagazangan. Kuma wani abun mamaki, ku saurare ni ku ji, ku matasa, ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji, wai waɗannan tsofaffin gwamnoni da suke fitowa suke buga posta wai suna neman shugabancin ƙasa, wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya? Ni na tambayan ku matasa, ba wannan shi wanda zai iya karatu ya hau shugabancin ƙasa ne? Sai tsofaffin kuraye, ba ma san tsofaffin kuraye, ba ma san tsofaffin kuraye, muna neman matasa.
Yakubu gawan yana shekara nawa? Ayyayi rawar gani da ran Ibrahim da masu baban gida, ina ɗan shekara nawa yayi? Yayi rawar gani. To irin waɗannan tsofaffin da muke bin su, wanda ya kamata a ce mun yi karatun tarihi, yanzu ga shugaban matasan jam'iyyar PDP ne, shekararsa 28, yanzu kazar-kazar ɗin da yake yi, ai ya nuna wa duniya cewa
26 ne ma.
To ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba Muhammadu Buhari aka bashi yanzu za a samu canji 100% fiye da yadda wannan abu yake ciki. To ta yaya za a gwada?
A sauraro har ila yau, anan zamu dakatar da wannan shirin. Matasa, ku biyo makon gobe domin sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zaman lafiya.
Wassalamu alaikum.